This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babalo da sauran abokan aiki muke muku lale marhaban a cikin shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Yau Talata 11 ga watan Maris din shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labaran duniya.
To Mahmud, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka na fatan ganin an warware batun dakatar da taimakon agaji ga Ukraine. Sakatare jiran na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana fargaba kan yadda ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin gabar tekun Siriya. Dukkan manyan kasuwannin hannayen jarin Amurka uku sun ragu sosai a hada-hadar da aka yi ranar Litinin.
We are having discussions with Hamas. We are helping Israel.
Shugaba Trump ya ce muna tattaunawa da Hamas, muna taimakawa Isra'ila a wannan tattaunawar.
To za ku ji ƙarin bayani. A Najeriya kuwa al'ummomin da ke zaune a yankunan da ke karamar hukumar Arewa a jihar Kebbi na ci gaba da zaman zulumi bayan kisan akalla mutum 11.
Watakila akan shi ne suka zo kila ramuwan gaya, suka zo suka samu su ƙauyuka suka kashe wajen kimanin mutum 8 kuma suka sa garin wuta.
Muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya inda Ali Mustapha Sokoto zai ɗora kan muhawarar da shirin ya haɗa bayan wani babban taron ƙasa da aka yi a Nijar. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka na fatan ganin an warware batun dakatar da taimakon agaji ga Ukraine yayin tattaunawa a yau Talata tare da jami'an Ukraine a birnin Jidda na ƙasar Saudiya. Rubio ya ce Amurka tana cikin yanayin sauraro kuma tana da niyyar fahimtar irin abin da Ukraine za ta iya bayarwa. Rubio ya ce da manema labarai cewa ƴan Ukraine sun riga sun karɓi dukkan bayanan tsaro na sirri yayin da muke magana. Na tsammanin duk ra'ayina dakatar da taimako gaba ɗaya wani abu ne da nake fatan za mu iya warwarewa. Babu shakka na ganin abin da zai faru gobe zai zama mai muhimmanci ga hakan. A ranar Litinin, sakatare jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana fargaba kan yadda ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin gabar tekun Siriya, inda tun a ranar Alhamis da ta gabata jami'an tsaro suka yi artabu da mayaka da ke biyayya ga tsohon shugaban kasar Bashar Assad, inda suka kashe ɗaruruwan fararen hula. Mai magana da yawun Guterres Stephane Dujarric ya ce da manema labarai cewa
the bloodshed must stop in Syria, must stop immediately, he said.
Dole ne a daina zubar da jini a Syria, kuma dole ne a hukunta waɗanda suka aikata laifin. Yana mai cewa dole ne a magance damuwar al'ummar Syria ta hanyar da ta dace. Dujarric ya ce babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya damu da girman tashin hankali da ya hada da kashe-kashe babu shari'a da suka ritsa da iyalai baki daya, da kuma rasa ɗaya daga cikin abokin aikinmu daga hukumar kula da ayyukan jin ƙai ta Majalisar Dinkin Duniya. Dukkan manyan kasuwannin hannayen jarin Amurka uku sun ragu sosai a hada-hadar da aka yi da safiyar ranar Litinin, yayin da masu zuba jari suka nuna damuwa game da rashin tabbas na harajin da shugaba Donald Trump ya ɗora wa manyan abokan hulɗar kasuwanci, da kuma rashin maida hankali akan yiwuwar durƙushewar tattalin arzikin Amurka a cikin watanni masu zuwa. Babbar kasuwar Dow Jones ta masu hada-hadar na'urar blue chip ta faɗi da sama da kashi 1 cikin 100, yayin da gaba ɗaya kasuwar S&P 500 ta faɗi da maki 2 cikin 100, da kasuwar Nasdaq ta manyan kamfanonin fasaha ta faɗi da sama da kashi 3 cikin 100. Kasuwar S&P 500 ta rufe a ranar Juma'a da faduwar kashi 3.1 cikin 100 a cikin makon, faduwa mafi girma cikin watanni 6. Kuma kasuwar ta ragu da kashi 7.4 cikin 100 daga lokacin da ta kai kokoluwa a ranar 19 ga watan Fabrairun da ya gabata. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu fara daga nan Amurka. Inda wakilin da gwamnatin Trump ta nada don tattaunawa kan sako mutanen da ake garkuwa da su a Gaza, yace ana ganin haske a zaman da aka yi wanda ya maida hankali kan sako wani ba'amurke dan asalin kasar Isra'ila da Hamas take rike da shi, wato kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta yan ta'adda. Ga Maryam Dauda da fassarar rahoton Arash Arabasadi.
Dabban masu zanga-zanga ne suka tattara a wajen ma'aikatar tsaron Isra'ila da ke birnin Tel Aviv a ƙarshen mako, inda suka buƙaci gwamnatin Isra'ila ta cimma yarjejeniyar sako sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. A birnin Washington a makon da ya wuce, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa a karon farko gwamnatinsa ta tattauna kai tsaye da ƙungiyar Hamas, wanda ke nuna sauyi daga daɗaɗɗun manufofin ƙasar na ƙin hawa teburin sulhu da 'yan ta'adda.
We are having discussions with Hamas. We are helping Israel.
Shugaba Trump ya ce, muna tattaunawa da Hamas, muna taimakawa Isra'ila a wannan tattaunawar, saboda ana magana ne akan 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su. Kuma mu ba dan Hamas muke wani abu ba, ba mu ba da kuɗi ba. A zahiri ma, na 'yantar da mutane 59 da aka yi garkuwa da su, kuma ba mu ba da ko sisi ba.
I got 59 hostages out and we gave nothing. In 59 we gave nothing.
A safiyar Lahadi, magoya baya da 'yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su sun tattara a wajen ma'aikatar tsaron Isra'ila. Saƙonsa akan abin da suke so a bayyana yake. Ba sa son a fara wani sabon rikici da Hamas. Suna kuma so kawai a cimma yarjejeniyar sako waɗanda aka yi garkuwa da su. Ayala Metzger, sarakar ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su wanda ya mutu, tana daga cikin masu zanga-zangar, ta faɗi cewa.
There are dozens of people that came with us to say the government.
Akwai mutane da yawa da muka zo da su don mu faɗa wa gwamnati cewa kar ta saki ta shiga cikin Gaza, a kawo ƙarshen wannan yaƙin, kuma a sako sauran mutanen da aka yi garkuwa da su don su koma gidajensu. A cikin 'yan kwanakin nan, Adam Boiler, wakilin gwamnatin Trump a shiga tsakanin, ya gana da kungiyar Hamas don tattaunawa akan kulle yarjejeniyar sakin waɗanda aka yi garkuwa da su, ya kuma kira zaman da suka yi da Hamas mai ma'ana sosai.
I think something could come together within weeks. I will say
Ya ce, ina tunanin za a kai ga cimma ƙuduri ko yarjejeniya nan da 'yan makonni masu zuwa. Na yi imanin cewa akwai sharaɗa da yawa da za su isa a iya cimma yarjejeniya a kan abin da Hamas ke so da abin da ta amince da shi, da kuma abin da Isra'ila ke so da wanda ta amince da shi. Kuma ina tunani, ta yi wa a cimma yarjejeniyar da za ta sa a saki dukan fursunonin ba kawai Amurkawa ba. A halin da ake ciki, ga Falasɗinawa da ke yankin Khan Yunis na Gaza, suna ci gaba da fuskantar ƙarancin kayayyakin bukata. Isra'ila ta dakatar da shigar da dukan kayayyaki yankin gaba ɗaya, ciki har da abinci, man fetur da magunguna, har sai Hamas ta sako sauran mutane 59 da ta yi garkuwa da su a Gaza. A yankin dai jama'a sun ce suna shafa sa'o'i kafin su samu biredi, saboda babu wutar lantarki ko itacen girki a yanzu.
Maryam Dauda kenan da fassarar rahoton Arash Arabasadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Shugaban Ghana John Mahama ya yi alkawarin taimaka wajen farfaɗo da aminci tsakanin kungiyar haɗin kan ƙasashen Sahel AES da kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS a ziyarar da ya kai ƙasar Burkina Faso bayan kammala ziyara a Mali da Niger. Matakin da masu sharhi suka yaba la'akari da barazanar tsaro da yankin Sahel ke fama da shi. Ga Hamza Adam ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana.
Shugaban ya samu tarbo na musamman gun takwarorsa Ibrahim Tarware, wato shugaban mulkin sojan Burkina Faso. Jim kadan bayan tattaunawarsu, shugaba John Dramani Mahama ya gana da manema labaru inda ya jaddada muhimmancin farfado da aminci tsakanin kungiyar haɗin kan ƙasashen Sahel da kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yankin yammacin Afirka, yana mai cewa na samu ƙarin bayani game da damuwar da kasashe ukun ke da su dangane da halakar da ke tsakanin su da kungiyar ta ECOWAS. Na tabbatarwa shugaban kasar cewa a taron mu na ECOWAS na gaba zan mika wa sauran shugabannin abinda sun ka bayyana min. Ina ganin an samu rashin yarda da amana ne a tsakanin bangarori biyun, kuma wannan zai dauki lokaci kafin a sake gina shi, amma sai mun yi aiki tare kuma mu maido da wannan aminci tsakanin bangarori biyun na wannan yanki. Burkina Faso, Mali da Niger sun kafa kungiyar AES ne a shekarar 2024 bayan ficewa daga ECOWAS saboda takunkumin da aka kaka ba musu bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasashen. Kungiyar ECOWAS dai ta ba su wa'adin zuwa karshen watan Yuli da su sake duba matakin da sun ka dauka. To sai dai Tony John Dramani Mahama ya ziyarci Mali da Niger, kuma a karshe kammala rangadin sa a Burkina Faso a kokarin sa na ganin karfafa hudda tsakanin bangarori biyun. Matakin da Muhammad Alkami sharhi a birnin Yamai yace hakan ya dace la'akari da matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin Sahel.
Babu wani tsaro ko wani zaman lahiya wanda ke da alaka da irin barazanonin da ke da kai cikin yankin wanda ke iya tabbata ba tare da su wannan kasashen ba an sa su ciki, kuma ba tare da su kasashen ba sun yi la'akari da abubuwan da ke faruwa cikin sauran kasashe na gewaye. To haka kin da yi daidai ne, kuma ina ga wani abu ne wanda za su karba su shugabannin kasashen da ita kungiye da hannu biyu.
Dangane da halaka ko na tattalin arziki tsakanin Ghana da Burkina Faso, shugaba John Dramani Mahama ya ce kasashen biyu na duba yuwar jirgin sama ya ringa tashi daga Accra kai tsaye zuwa Ouagadougou, abinda ya sanya masu kasuwanci a kasashe bin farin ciki sosai.
Muhammadu Kabiru Cisse daga nan Ouagadougou. Ziyarar shugaban Ghana da yazo ya ce mana ana fatan sa jirgi a nan Accra waga za mu ji dadin shi kware da gaske, saboda mu yan kasuwa gaskiya ke zai taimaka mana.
Munir Said dan Ghana, abu ne mai kyau sosai da taimaka da kasuwanci da ababa dai wanda ke tsakanin Burkina Faso da Ghana.
A baya-bayan nan ne dai shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya bukaci shugaba John Dramani Mahama na Ghana da ya jawo hankalin kasashen da sun ka fice daga kungiyar ECOWAS da su sake tunanin ficewarsu, wanda suke ganin wani mataki ne na cin gashin kai. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, al'ummomin da ke zaune a yankunan da ke karamar hukumar Arewa a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da zaman zulumi da juyayin rashin mutane a kalla 11 sanadiyar wani hari mai kama da na ramuwar gayya da mayakan Lakurawa suka kai yankin. A lokacin harin, Lakurawan sun kona ƙauyuka 7 tare da haddasa asarar dukiyoyi masu tarin yawa, yayin da tuni gwamnatin jihar Kebbi ta soma ɗaukar matakin samar da sauki ga matsalar. Daga Kebbin ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
A ƙarshen makon jiya ne, daraktan da ke kula da harkokin tsaro na gwamnatin jihar Kebbi, Abdulrahman Usman Zaga, ya fitar da wata sanarwa mai cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun hallaka jagoran Lakurawa mai suna Mai Gemu a ƙauyen Kuncin Baba da ke ƙaramar hukumar mulkin Arewa, yankin da ya iyaka da jamhuriyar Nijar. Kwatsamsai gashi a kwanakin ƙarshen mako, Lakurawan sun kawo hare-hare a wasu garuruwa da ke makwabtaka da inda lamarin ya faru. Honorable Sani Aliyu shi ne shugaban ƙaramakon mulkin Arewa, ya ce lallai waɗannan hare-haren a iya kallon su a zaman na ramuwar gayya.
To zai yiwu gaskiya an kashe wani mutanen gari sun yi kuri da sojoji, haka an kashe mutum ɗaya ba Lakure. So zai yiwu wataƙila a kan shi ne suka zo ƙila ramuwan gayya, suka zo suka samu su ƙauyuka suka kashe wajen kimanin mutum 8, kuma suka sa garin wuta, suka je wani gari shi ma suka kashe mutum 2, suka je wani gari ɗaya su ma suka kashe mutum 1, so kimanin mutum 11 suka kashe, suka ji mutum 2 rauni, kuma suka samu ƙauyuka 6 wuta.
Waɗannan hare-haren sun faru ne daidai lokacin da mahukunta ke cewa suna samar da tsaro a garuruwan da ke fama da ayyukan 'yan ta'adda, musamman a wannan yankin da aka kashe ɗan ta'addar Lakurawa. To sai dai Honorable Sani ya ce 'yan ta'addar sun sauya salon kai hare-hare ne, shi yasa suka samu wannan galaba.
Domin koda me ya faru, ai already an riga an tura jami'an tsaro a wannan wurare din. So da yake wurin ba wuri ɗaya ba ne, sukan yi dubara idan sojoji na nan sukan je wacan inda ba za a ga sojoji ba ko 'yan sanda. A inda ma suka fara wuta da ai bai wuce sojoji da 'yan sanda sun bar wurin ba da ɗaya ba, domin yawan sun ci duba sauran wurare. Bayan la'akari da sojoji da 'yan sanda sun bar wurin sun ji wani wurin sannan ne suka je suka yi abin da suka aikata wanda sai atabarin da suke.
Tuni da kwamishinan ƴan sanda na jihar Kebbi CP Bello M Sani ya ziyarci yankin domin ganin abin da ya faru da kuma ɗaukar ƙarin matakan tsaro, a cewar wata takardar bayani da kakakin rundunar CSP Nafi'u Abubakar ya fitar. Ita ma gwamnatin jihar Kebbi ta aike da ayari ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Yakubu Bala a yankin da abin ya faru.
Aya kanmu mafin cikin abin da ya faru a neman gaisuwa wa ta addinin musulunci. Allah ya musu rahama, Allah ya musu rahama.
Wannan na zuwa ne lokacin da su ma mazana wasu yankuna na kudancin Kebbi musamman inda ta yi iyaka da jihar Zamfara ke cewa suna fama da ayyukan ƴan bindiga kusan kowace safiya, har dai ma ranakun da wasu kasuwanni ke ci, kamar yadda wani mutumin garin Dan Umaru ke cewa.
Wannan ɗan bindiga abin da suke yi ba wai na farko ba ne, kowane lokaci su ne suke tare mutane in suka dawo kasuwa su ƙona su motoci su ɗauki na ɗauka su kashe na kashewa. A maganar da gaya malan nan sun ƙona mota uku kanta sannan sun kwashe jama'a. Daman wurin yana iyakani tsakanin jihar Kebbi da Zamfara. Dan wurin ya tashi ne tun daga Mai Marahu ya je Daɗin Duniya ya je Ɗan Godabi ya je Akawo. To ba mu da matsalar da ta kai wannan yanki.
Tuni dai a wata ganawa da gwamnan jihar Kebbi Comrade Nasir Idris Kauran Gwandu ya ce lallai akwai barazanar rashin tsaro duk da yake gwamnatinsa ta ɗauki ƙwararren matakai na samar da tsaron.
Ba mu da matsala amma jihohin da suke makwantaka da mu su ne inda do suka samu matsala can sai su shego nan cikin mu. Amma duk da haka wannan gwamnati tana ɗaukan matakai daban-daban don tabbatar da cewa an kawo tsaro a cikin wannan jiha.
Irin wannan yanayi ne ake ci gaba da samu a wasu yankuna musamman arewacin Najeriya, duk da yake mahukunta na bakin kokari na kawo ƙarshen waɗannan matsalolin kuma suna samun galaba a wasu lokuta. Sai dai yoshi ne ɗan Najeriya musamman na yankin arewa zai yi ban kwana da wannan matsala ta rashin tsaro, lokaci ne kawai zai nuna. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Juyin mulki laihi ne ko ba laihi ne ba a cikin dokokin Nijar. Idan suka kare shekara biyar din nan, muka ga akwai gari guda daya wanda yake karkashin barazana ta rashin tsaro ta ta'addanci. A wannan lokacin muna iya cewa ba za a shirya zaɓe ba, sojoji za su ci gaba da mulki har sai lokacin da aka kawo ƙarshen wannan matsalar ta tsaro. Yau an nuna masu jawa ko in ce duk wani wanda yake saye da kaki cewa ga hanya mai sauki ta yi zama shugaban ƙasa ita ce ya yi juyin mulki.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington. Wishin babban taron nan na ƙasa da aka yi kwanakin baya a Yamai ta Jamhuriyar Nijar, me ya duba ne har ya ba da shawarar cewa a bar sojoji su ci gaba da mulkin riƙo ƙwarya har na shekaru biyar masu zuwa nan gaba? Ɗaya daga cikin mutane da ke wannan dandali na muhawarar yau a Tsaka Mai Wuyan nan ya ce idan ka dubi tarihin Nijar za ka ga cewa bakwai daga cikin shugabannin da ƙasar nan ta yi duk sojoji ne. Sannan ya ce idan ma ka yi abin a matsayin shekara-shekara za ka ga cewa a cikin shekaru 35 da Nijar ta yi tana morewa mulkin kanta, wato aƙalla shekaru 19 ta yi su ne a ƙarƙashin mulkin soja. To idan haka ne za a ce shin mulkin soja ya amfani Nijar ko kuma lahani ya yi mata? Wannan shi ne abin da za mu duba a cikin wannan shiri na Tsaka Mai Wuya na wannan safiya. Kuma ba tare da ɓata lokaci ba muna gabatar muku da su masu muhawara, wato Salisu Ibrahim na ƙungiyar FRSA ta neman 'yancin bil'adama ta Afirka, da kuma Siraju Isa na ƙungiyar bunƙasa harkokin matasa, wato Mojen kenan. To ga su tare da mai jan ragaman muhawara ɗin wakilinmu Sule Mumuni Barma.
Nijar sabuwa a ƙarƙashin tubalin da zai ba da dama nan gaba ba za mu ƙara koma inda muka fito ba. To dole ne sojojin da su doki wa'adi isasshe gamsasshe wanda zai ba da dama domin gina ƙasa ba a yi shi a cikin gaugawa. To shi ne aka ce an ba su dama su yi shekara biyar kuma ana iya maimaita shi. Idan suka ƙare shekara biyar ɗin nan, muka ga akwai gari guda ɗaya wanda yake ƙarƙashin barazana ta rashin tsaro ta ta'addanci. A wannan lokacin muna iya cewa ba za a shirya zaɓe ba, sojoji za su ci gaba da mulki har sai lokacin da aka kawo ƙarshen wannan matsalar ta tsaro. domin babu yadda za a shirya zabe a cikin matsala ta tsaro. Na ci Sirashi yana magana cewa ina kudin mai, ina kudin mai ake cewa shi zinariya, dan shi Iraniyo yana nan wurin. Dan amma tun da aka yi shi mulki aka dakatar da fita da shi, yana nan babu inda aka wuce da shi. A wani lokaci wannan shi kullum makirci ta ce ai an saida shi ma wata kasa. Yanzu daga baya su da kansu da suka kare kansu, suka kare ta kansu, suka ce to ta inda ake iya wuce da shi, shi ne ta kwataro. Akwai tsaro kuma tsakaninmu da kwatanar iyaka ne take. Saboda haka babu yadda za a ci amurta da wani kare na Iraniyo. Amma in labari yake so ka arzikin da kasa take da musamman mu Peter, ka gudun mu da kasa, ɗan kasa suke bada ta bangaren haraji. Mu ana sanya shi ne babur wajen tabbatar da kasa ba ta rugushe ba, an biya hukumomi, an biya ma'aikatu, kuma musamman an samo makamai, an ba da horo, an ɗauki sabbin zaratan sojoji, an ba su horo, an ba su makamai domin tsare kasa da dukkan barazana ta kowane bangare.
Salisu, an ba da shawara akan cewa ya kamata a rushe jam'iyyun siyasa, me ye dalilin haka? Su jam'iyyun nan akwai wani laifi da suke da shi wanda kuma kungiyoyin fararen kula ba su da shi?
Ya laifin su shi ne su ne sanadiyyar ummul aba'isin sanya kasar mu cikin halin da take ciki. Dalilin malam Sirashi mun yarda cewa an kawo sojojin kasashen waje a kasar ga. Mun yarda cewa an yi cin hanci da rashawa a cikin kasar ga. Mun yarda cewa an yi babake da ciki da lalata ma'aikatu da sanya siyasa a cikin ma'aikatu. Ɗan siyasa su suka zo suka lalata dukkan wasu abin da suka sanya ƙasa cikin hanci, suka sanya ƙasa a ƙarƙashin kulawar wasu sojoji na ƙasashen waje. Arzikin ƙasarmu ya zama to ɗan ƙasa ba su suke cin umarnin shi ba, sai dai wata ƙasa ta zo ta kwashe shi da ta yi ta gina kanta, ta gina al'ummarta a lokacin da mu al'ummarmu take cikin fatara da yunwa da ƙangi da cututtuka da rishahilci. Ya ne za mu yarda mu ci gaba da ba da amanar ƙasarmu ga waɗanda ba su san ciwon kansu ba, ba su san ciwon ƙasa ba, ba su san mutuncin ƙasa ba. ƴan matsalar ƙasar mu ƴan siyasa ne. Bara gurbin ƴan siyasa da turawan mulkin mallaka su ne suka kirkira su domin ba su damar ci gaba da mallake mu. Idan za su samu abin da su suke so na kwasa arzikinmu, su kuma sun yarda su ba da dama ga ire-iren bara gurbin ƴan siyasa waɗanda muka yi wama da su, musamman ƴan shekarun nan na ƙarshe a zuwa mulkin tarayya. Ku diba ku gani wa jam'iyyar siyasa muke da sama da 100, amma sai da ta kai jam'iyyar siyasa uwa ba duk uwar tarayya ta jam'iyyar tarayya ta wawushe su, ta kwashe su, kaf ɗin su ta kai inda babu wani ɗan adawa a cikin ƙasar ka.
Bari mu koma wajen Dr. Siraji Isa. Malam Siraji, ka ji irin batutuwan da suka fito daga taron nan, kuma dukkan hujjojin da aka bayar shi ne cewa a zahiri 'yan siyasa sun kasa, musamman abin da ya shafi sha'anin tsaro. Saboda haka dole ne soja su ɗauki mataki, wanda kuma a bisa ga dukkan alamu sun samu goyon baya da haɗin kai daga al'ummar ƙasa.
Abin da nake so mutane su gane shi ne, waɗanda suka jagoranci wannan taro, waɗanda suka ikirarin a ɗauki matakai bisa ga jami'oyin siyasa da ma demokratiya da ma sauransu, mutane ne kamar yadda na faɗi, waɗanda demokratiyan nan dai yau wadda suka tsana ita ce kuma abata wadda ta yi tsaye suka ta musu hula, ta musu riga, ta musu wando, ta musu takalmi. Idan ka ɗauka su jami'an tsaron cewa da su shawa, dalilin demokratiya yau da yawa suka samu daloli da yawa cikin wanda kuma je suka yi aikin soja suka cancanta ba. Saboda a maganar gaskiya ita ce waɗannan sojawa da kake gani dukkansu 'yan siyasa ne, idan ka ɗauka yawancinsu duka 'yan tarayya ne.
Siraji, kana da hujja akan waɗannan abubuwan da kake, ko kuma zargi ne kake?
Har ina da hujjar kamar 'yan tarayya ne? Ai kaga salon da suka dauka musu cewa da cikin tarayya. Saboda idan kai la'akari kamar yadda na faɗi, waɗanda suka yi babaki gare da rusa suke da cin amana, waɗanda aka samu hannu da su bisa ga duka waɗannan abubuwa da muke faɗi, akwai sojawa ciki, sannan kuma akwai 'yan siyasa, sannan kuma akwai waɗanda ke zaman kansu, kuma yau abun takaici abun Allah wanda ya tare da su ake mulki har ta taɓa musu aji. Ba ta yiwuwa mutane su zo ɗan ƙalilan su ce su ne za su huddo wani ƙudurin wanda za su iya cewa a yi wata nishiyar wadda ba ta da ba. Mun yadda a kori soja wani horansu, mun yadda a kori turawa, mun yadda a yaƙi da cin hanci da rashawa, kuma bisa gare shi ni na ce maka ina cikin waɗanda suka sa hannu kashin fara bisa ga tunanin Kent, sannan kuma kowa ya ga irin dukuwar da muka yi lokacin da aka kawo sojawan horonsa lokacin da dukkan wannan mutane da suke birni kwarhulla da sauransu suna tare da wancan miliki, sannan kuma tare da su ake yi babu cikinsu wanda ya hitowa ya yi kokuwa ya ce an yi ba daidai ba, an yi asha a wancan lokaci mu kadai. Idan idan ka dauka waɗannan sojawa kamar yadda na faɗi, an ce a basu shekara biyar, a ƙara basu shekara biyar, sannan kuma a ƙara basu shekara biyar, to yau wata goma sha tara abinda suka yi ikirarin a cikin sanarwar su cewa babu tsaro, yau ɗan Nijar wanda an tilbe, wanda an ji har Dosun, wanda an ji har Tawa, wanda an ji har Agadez, wanda an yi mai idan ya ce ana zaune lafiya lau cikin tsaro, juyin mulki laifi ne ko ba laifi ne ba a cikin dokokin Nijar. An ce waɗannan mutane sojawa sun zo sun kare ƙasa, sun sa an samu incin kan Nijar, Nijar ta yi arziki ta samu kuɗi, to saboda mene za a cewa a ɗauki ƙudurin cewa ana neman a yahe musu laifin da suka yi su da abokansu? Dan mene ake neman amnesty wanda bai laifi ba, ana yana neman afuwa? Kenan wannan abu abinda nake so mutane su gane shine, yau an nuna ma sojawa ko in ce duk wani wanda yake saye da kaki cewa ga hanya mai sauki ta yi zama shugaban ƙasa ita ce ya yi juyin mulki. So saboda shine mu a matsayin mu na ƙungiyoyin fararen hula a kowane lokaci muke yaƙi da dukkan wani wanda zai iya hitowa ya ce ya ɗauki mulki da ƙarfin tuwo da ƙarfin bindiga. Saboda idan aka je haka ƙasa ba ta iya a gina ƙasa bisa ga irin wannan, saboda babu wani mai hannu da shuni, ba ka iya ka sa arzikin ka a cikin ƙasar da a kowane lokaci ana iya a hambar shugaban ƙasa ko ko a yi awon gaba da shi ko ko a kashe shi. Wannan abu ne wanda ke iya ɓata ma ƙasa suna, sannan kuma ya ɓata ma 'yan ƙasa suna a kowane lokaci ana diban su kamar mutane waɗanda a kowane lokaci suna iya su mai da ƙasar su baya, saboda shi ne juyin mulki ba son ƙasa ne ba, kuma waɗanda suke juyin mulki waɗannan ba su son ƙasar nan yau ba su ƙasar nan gobe, sannan kuma sun buɗe hanya da dukkan wani soje ta iya wanda addabin da adda makamai yana iya yi awon gaba da shugaban ƙasa ko kuma juyin mulki kamar yadda yake so, kuma a kowane lokaci ba tare da baya akwai wata hujja ba.
To madalla, to idan Allah ya kai mu rana wato lokacin da za mu kawo muku ci gaban wannan muhawara din, za ku je da ake ikirarin cewa mutanen da ke nan makalar da ciyani a yanzu a Yamai su ne suka zagaye tsofaffin shugabannin Nijar irin su tsohon shugaban mulkin soja Bare mai nasara, kuma su ne suka ingiza tsohon shugaban Nijar marigayi Tanja Muhammadu har suka sa ya yi kokarin yin tazarci, abin da ya sa ƙarshenta kuma abin bai zama masa mai alheri ba. To yanzu dai sai mu yi godiya ga su bakin namu Salisu Ibrahim da kuma Siraju Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Muni Barma, a madadinsu Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington. Huta lafiya.
Tumar Allah, yanzu kuma ga Sheikh Liman Rabi da nasihar azumi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين سنانا إمام رابي محمد أنان برنون قندي زم سالي سال التراوي من سن ودن سورة لسنة ركا أبو مشادة ودن سموتان سنة ركا إشرين أوكو وابند المهم أخوار سالة نتاردك أقالي تاردك وانا مبياكينا شكم لمن واجبين كي يحقوك مصبياتي كدا yayi adadin raka'o'i a waye gari yana kotun kurciya, ana bukatar liman ya natsa cikin wannan sallar tarawihi don shafa'idantar da kai ne, shafa'idantar da masu biya, wannan bangare kenan. Sannan kun ga yanzu tarawihi ta zama kamar yayi, sai a fara da mutane da yawa masallaci bi ɗaukar mutane kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, sai ga mutane sun wace. Addini ba yayi ba ne da za a farawa a bari, suna da kewar da masallacin da suka cika harkar madana, a yi haƙuri a cigaba da wani ibada har wata ya ƙare, amma sai kai cikin ƙarshe ba a wuce mutum uku tare liman. To dai na mutanen yana da ya zama yayi falala, manzo Allah ya ce duk wanda ya tsayu cikin ramadana yana mai imani, yana mai ba da gaskiya, an gafarta mai zunubai ne, sannan ga baki da an gafarta maka su. Sannan in kai wannan tarawihi din kai ta tare da liman, ko ba kai wata kiyamul laili ba, kai kwanan ka bisa ga donka lahiya lau, ka samu lada kiyamul laili tsawon wannan daren ga baki daya.
To masu sauraro, a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Dadi Balawe da kuma Zubair da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa wani lafiya.